sashen Hausa da murya Amurka yake magana da wannan daren Litinin 20 ga watan Agusta shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 19, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, Baba Yakubu makeri ne tare da Hafsa Maina Muhammad, muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin namu. Bayan labarai za mu kawo muku takaitaccen tarihin marigayi tsohon babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Kofi Annan, wanda Allah ya masa rasuwa da safiyar Asabar, yana da shekaru 80 a duniya. Kana kuma akan wannan batu ne za mu nemi ku kira ku ba da ra'ayi ko akwai wani abin koyi a rayuwar Kofi Annan, ganin irin rawa da ya taka wurin zaman lafiyar duniya da kuma mutunta bil'adama. Kamar kullum lambar mu ita ce 202-205-6555, sai a ƙara alamar tarawa da ɗaya kafin a jero lambobin. Sai kuma wato labaran wasanni da za mu kawo muku, amma duk sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yau Litinin Papa Roma Francis ya ce dole a ƙara wato kokarin canza al'adun babbar cocin ɗarikar Katolika na boye laifuffuka idan sun auku, musamman ire-iren na aikata yi wa yara ƙanana fyaɗe don tabbatar da an kori gaba. Bayanan na Papa Roma ya zo ne a wasiƙar da ya rubuta wa dubban miliyoyin mabiyan ɗarikar Katolikar a faɗin duniya a wani matakin mayar da martani bisa sabbin bayanan da suka fito akan fyaɗen da limaman ɗarikar Katolika ke yi. A makon da ya gabata ne, tawagar masu yanke sauraron ƙara a kotu suka ce a tsakanin shekaru 70 fiye da limamai 300 'yan ɗarikar ta Katolika ne suka ci zarafin yara sama da 1,000. Papa Roma wato ya ƙara da cewa wannan abu da kunya kana ya ce abin neman gafara ne, sannan ya yarda da cewa babbar cocin ta Katolika ta ɗauki alhakin yadda ba ta yi wani yunkuri akan lokaci ba, balle har su san irin ukubar da yaran suka ɗanɗana na cin zarafi. Gwamnatin kasar Afghanistan ta ce ba za ta amince da tsagaita wutar da Taliban ta ce za ta yi ba sai ta sanar da ita a hukumance. Jiya Lahadi, shugaba Ashraf Ghani ya sanar da tsagaita wuta na tsawon watanni 3 da Taliban bisa sharaɗin cewa kungiyar ita ma ta yi haka. Majiyin Taliban sun bayyana cewa shugabanninsu sun shaida wa kwamandojinsu tsagaita wuta na tsawon kwanaki 4 yayin bukukuwan sallah da za a yi wannan makon, sai dai ba su sanar da haka a hukumance ba. Kakakin shugaban ƙasa Harun Chaknosori ya faɗa yau Litinin cewa gwamnati za ta ci gaba da kai farmaki kan kungiyar Taliban sai shugabannin kungiyar sun sanar da tsagaita wuta a hukumance. Ya kuma ce wa'adin tsagaita wutar da gwamnati ta ɗiba zai cika a daidai lokacin da kungiyar Taliban ta fara kai farmaki. To, labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mai ba shugaban Amurka Donald Trump shawarwari kan harkokin tsaron ƙasa yau Litinin ya bayyana yarjejeniyar nukliyar ƙasa da ƙasa da aka cimma da Iran a matsayin gurguwar yarjejeniya. Ya kuma ce Amurka tana aiki da abokan ƙawancenta na ƙasashen Turai da nufin ƙara matsawa Iran lamba. John Bolton ya bayyana haka ne a wani jawabi da ya gabatar a birnin Kudus, inda ya gana da rana da biyu ya je Paris da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu. Bolton ya ce hana Iran mallakar makaman nukiliya batu ne da yake da muhimmancin gaske, kuma dalili ke nan da ya sa shugaba Trump ya janye daga yarjejeniyar nukiliya da aka cimma a shekarar ta 2015, ya kuma sake mai da takunkumin tattalin arziki da aka sanya wa kasar. Amurka ta haɗa kai da Burtaniya da China da Faransa da Rasha da kuma Jamus wajen cimma yarjejeniyar da Iran da ta yi alƙawarin rage ayyukanta na nukiliya, ita kuma a saka mata da sassauta takunkuman da aka kakkaba mata. Akalla mutane 10 ne suka mutu bayan wata girgizar kasa mai ƙarfi da ta auku a yankin Lombok, inda masu yawon bude ido ke zuwa wanda ke makwabta da tsibirin Sumbawa a ƙasar Indonesia. Kakakin hukumar kiyaye bala'i Sutopo Purwo Nugroho yau Litinin ya ce baraguzan gine-ginen ne da suka rushe suka yi sanadiyar mace-macen da ya auku daga girman girgizar kasar 6.9. Girgizar kasar da ta auku ne 'yan sa'o'i bayan wata girgizar kasar mai karfin maki 6.3 da ta girgiza Lombok da ta yi sanadiyar katsewar wutar lantarki a wurare da dama a tsibirin. Nugroho ya ce ɗaruruwan mutane sun shiga rudani tun jiya Lahadi bayan da girgizar ta auku, wanda kuma ya janyo tsagewar kasa a wasu yankunan Lombok, kuma ya sa mazauna yankin guda gudu kan tituna cikin rudani. Girgizar kasar jiya Lahadi na zuwa ne makonni 2 bayan da wata girgizar ta auku a tsibirin da ya kashe fiye da mutane 400.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, da sanyin safiyar shekarar jiya Asabar ne iyalai da gidauniyar Kofi Annan suka sanar da rasuwar tsohon babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya. Kofi Annan bayan ya yi wata 'yar gajeruwar rashin lafiya a gidansa da ke Switzerland. Shugabanni da dama na duniya sun aike da sakonnin ta'aziyya, kuma akan haka ne wakilinmu a birnin Accra Ridwan Mukhtar Abbas ya shirya mana takaitaccen tarihin marigayin kamar haka.
An haifi Kofi Ata Anana Akumasi cikin jihar Ashantin kasar Ghana a ranar 8 ga watan Afrilun 1938. Ya yi karatunsa na secondary and fancy film, sa'annan ya yi karatun jami'a Kwame Nkrumah University of Science and Technology da ke Akumasi, inda ya karanci karatun hurɗa da jama'a. Yana da shekaru 20 ya samu takardar ƙarasa iliminsa a Macalester College a St. Paul, Minnesota, inda ya karanci ilimin tattalin arziki. Anan ya samu digirginsa a economics a 1961. Daga nan ya iza zuwa Geneva, Switzerland don ƙarin ilimi a economics. Daga nan ya zama ma'aikacin kungiyar kiwon lafiyar duniya WHO. Daga bisani Majalisar Ɗinkin Duniyar ta tura shi birnin Addis Ababa kasar Habasha da New York. Anan ya samu shiga makarantar fasaha ta Massachusetts, inda aka bashi Master of Science degree a management a 1972. Don amanna da ƙoƙarin Anan, an zaɓe shi babban magatakarda, wato matsayi mafi girma na Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya kuma samu lambobin girma da yawa, a cikinsu har da kyautar Nobel ta zama lafiya. Kofi Annan ya yi aurensa na farko da Titi Alakija, 'yar Nigeria, a 1965. Daga bisani ya auri Nane Maria, 'yar Sweden, a 1984. Yana da 'ya'ya uku, Kojo Annan, Ama Annan da Nina Crossdelt de Groot. Kofi Annan ne bakar fata ɗan Afirka na farko da ya shugabanci Majalisar Ɗinkin Duniya. Mutum ne mai taka tsantsan, wanda sauƙin lamarinsa a wurin magana ya sa wasu ke kuskuren ɗaukarsa da mai rauni. Ya rubuta littattafai iri-iri.
Madalla a gaida Ridwan Mukhtar Abbas, sai dai kada a shafa ana sauraron waɗannan rahotanni ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ku karfe 4 ne da minti 39 na rana a nan Washington. Lokaci ya yi da za mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayinku, ko akwai wani abin koyi a rayuwarku fi ana ganin irin rawar da ya taka wurin zaman lafiyar duniya da kuma mutunta rayuwar bil'adama. Don haka sai a shirya a kira mu a bayyana ra'ayi, amma kafin nan sai a shakata da wannan waƙar.
Yeah. Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To mun samu kiran farko daga Kaduna, wane ne a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amma wa alaikum assalam alai Musa.
Baba ya kuma kiri sunana Alhaji Musa Garo ne radio recorder kasuwar kawo Kaduna Nigeria. Kuma shugaba ne na masu kiran America na sashen Hausa na Nigeria.
To bismillah.
To alhamdulillah. Ba wai ku kadai ne wai tanan gane gaskiya kuka yi rikin wannan bawan Allah ba.
Saboda
idan muka dauka kaga irin yadda irin abubuwan da alƙawarin Afirka take za ka ga shugaban kasa za ka ga ko kuma mutum ya rike mukami kamar wanda yake sakataren sarki majalisar duniya ya kasance bai da wani wanda za a ce wai gashi yana juya siyasar Ghana. Kaga wannan ba karamin ajinjina mai bane. Za ka ga mutum ko shugabanci ya koda a kasa ne za ka ga ya zama wani godfather in ba shi ba za ka iya cin zabe ba ko kuma a'a kari ya tattara komai. A idan kai kana fada da shi ko kuma a baka mai biyayya ba baka iya samun shugabancin kasa ba to shi fa duk ko sai ana biya kai wannan kaida ne shi kuma shi dai kawai fatan shi kawai ya hada kan yan kasa ya kawo danci ya kawo cigaba a kasar to kaga irin wannan abubuwan ba karamin cigaba bane
to mun gode kwarai da gaske
bari mu wannan ba ala da karshe ne muka fatan alkari a tashi lafiya
to madalla bari mu dauki kira daga Maiduguri wane ne a Maiduguri
Ibrahim Ahmed
to malam Ibrahim duniya na sauraron ka
to kotu anan da an san shi da duniya gaba daya
haka
yawa
ne ne abin koyi a rayuwarsa da ka sani
eh sai na gana da ba
to da jin layi malam Ibrahim na da tangarda bari mu dauki kira daga Bauchi wane ne a Bauchi
Assalamu alaikum Baba Yakubu.
Amma wa alaikum salam.
Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi.
To Bala Ayuba duniya na sarin ka.
To gaskiya shi Kofi Annan dai tabbas wannan mutumin kirki ne kuma bani mantawa lokacin da ya zo Najeriya a shekara ta 2015 ya zo ya shiga tsakanin Buhari da kuma Jonathan kuma an yi zafe lafiya an kare lafiya to kaga wannan mutum ya da kyau hakika mutane su rika koyi da shi mai son zaman lafiya ne kware da gaske Kofi Annan mutumin kirki ne nagode mai magana Ayuba Garba Imam Kafin Madaki a jihar Bauchi
to mun gode kware da gaske bari mu sake koma a Kaduna wane ne mutum na biyu a Kaduna
to baba ku mai kiri barka da lafiya
yawa lai burtala
to baba ku mai kiri sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin Gasu a Kaduna tarayyar Najeriya
to
baba ku mai kiri ina fara da jaje na ne da sakon ta'aziyya na ga al'ummar duniya da Afirka da kuma ina baka ka mika mun kuma da al'ummar Ghana cewa gaskiya mun yi babbar rashi wannan jajirtaccen mutum to abinda za a yi koyi da shi shine cewa muna so mu ga mu ƴan siyasa mu ko wanda suka samu dama tun daga mataki na ƙasa idan suna so su kai wani mataki fa shine cewa sai ka sa tsantseni da tawaru da kin duniya shine zaka kai wani matsayar da za a zo a dinga cira da kai bayan kai kaga shi duniyar ma ya mulka amma kuma in ka duba wani abun duniya ya tara ba gaskiyan shi ne da kishin shi da jajircewan shi yasa yake wannan matsayi amma mutum ba zai zo a ce zuciyarka tana cike da san duniya da shan holewa da san jin daɗi kace kana so ka zama shugabacin al'umma da karfi ba da haka ake samun shugabanci mai dorariya ba sai dai ka sa tawalu'u da san mutane da ayyuka kuma muna sa ran cewa insha Allah za a ƙara samu majalisar dinkin duniya za ta ƙara ba wannan Afirka dama ta zabocin wasu
mun gode kwarai da gaske Alai Murtala bari mu je jihar Taraba
na'am alaikum
wa alaikum salam
ni ne yaya Aliyu daga Galin Gujar Taraba
to Alhaji Aliyu bismillah
Allah alhamdulillah gaskiya Kofi Annan yayi rawar gani a duk duniya ba wai Najeriya kade ko Afirka ba zuwa lokacin sa irin rikice-rikice yana zuwa yayi solving din su ko aina faruwarsa da baki ko fari ko wanne ne zuwa ka muna taziya wa al'umman duniya gaba daya kuma da Ghana
to
kuma muna fatan kowa yayi koyi da shi kuma Allah sa kowa yayi irin abin da yayi
To mun goje kwarai da gaske, bari mu je jihar Katsina. Wani ne a Katsina?
Assalamu alaikum. Mai magana Alhaji Ismail Adamari.
To Alhaji Ismail, duniya na sarinka.
Alhamdulillah. Ya aiki ya jama'a?
Yawwa, lafiya kalau.
Ya shirye-shiryen sallah.
Alhamdulillah. Bismillah.
To akan magana da ake ciki na Kofi Annan. Allah Azimu ya bada gudunmuwa a duniya gaba daya saboda abubuwan da ya aikata. To muna kira da shugabannin Najeriya gaba daya, ko in ce na duniya, ki koyi da abubuwan da ya yi. Na fata Allah ya sa shugabannin su karɓa wa'innan shawarwari da muke bada.
Amin subba amin. Bari mu je Gusau. Waye a Gusau?
Gusau, kuna magana da Muhammad Sani ne daga Gusau.
To Muhammad Sani, bismillah.
To gaskiya Kofi Annan ya ba da gudunma duniya da Afirka baki ɗaya. Fatan mu ƴan baya to Allah ya sa su gade shi da abin da ya yi, irin su Ibrahim Gambari da wani santin ɗan Bungudu. Allah muna fatan su ma irin abubuwan da gudunma da ya bayi a duniya gaba ɗaya, Allah ya kai su wannan matsayin, su ma su yi irin abubuwan da ya yi. Mu ne musu wata alheri, Allah ya ce.
To mun gode kwarai da gaske Malam Muhammad Sani, kuma da kiran Malam Muhammad Sani ne muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku. Mun gode da waɗanda suka kira mu da waɗanda ba su kai niyya ba su samu shiga ba. To yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Labaran wasanni.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadunmu da kowa na sabon shiri na labaran wasanni. Muna farin cikin dawowa kan wannan shiri da kuma godiya ga Murtala Faruku san yana da ya rike mana shi lokacin da muka yi tafiyar aiki. To bari mu fara da Najeriya da Ghana, wanda suke ci gaba da daukar matakan kaucewa abin nan da ake kira hamar FIFA, wato takunkumi ko kuma hannun da hukumar kwallon kafar duniya za ta yi musu, bayan da ta zargi wannan kasashen biyu na Afirka da cewa suna shishige a harkokin wasanni. A ƙarshen gaskiya, yau Najeriya ta tsallake siraɗin FIFA ɗin domin ta yi abin da FIFA take nema, na cewa ta amince da shugabancin Amaju Pinnick a matsayin shugaban hukumar ƙwallon ƙafar Najeriya. Kuma abin ya zo daidai domin yau Litinin ɗin na 20 ga watan nan na Agusta shekarar 2018 ita ce ranar ƙarshe na wa'adin da FIFA ta yanka wa Najeriya, na cewa ta amince da haka ko kuma to. Wani rahoto da jaridar Premium Times ta buga ta ce Laulu Akande, wanda shi ne mashawarci kan harkokin hulɗa da 'yan jaridu da kafofin watsa labarai na mataimakin shugaban Najeriya Mai Osibanjuni, ya ba da sarwa a yau-yau ɗin nan cewa tuni gwamnatin Najeriya ta aikawa ita FIFA da wata doguwar wasiƙa wacce a cikinta take cewa ta amince ba wani shugaba na hukumar ƙwallon ƙafar Najeriya illa shi Amaju Pinnick ɗin. A da ita gwamnatin Najeriya ba haka ta yi ba, da ta goyi bayan Chris Giwane a matsayin shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta Najeriya, abinda FIFA ta ce sam ba ta aminta da shi ba. A ran 2 ga watan Yulin wannan shekarar ne shi Chris Giwane ya je tsare kan kujerar shugabancin hukumar, ya shige cikin wannan ma'aikata ɗin bayan da wato wata kotu ta soke zaɓen da aka ci a yau shi Mr. Pinnick. To a da ita FIFA har ta soke wani taron sulhu da ministan wasannin Najeriya Solomon Dali ya nema a yi nan warware wannan matsala ƙarshenta dai, sai da Najeriya ta zo ta yi abin da FIFA take bukata, wanda ya sa aka zo ƙarshen wannan ƙoƙari na FIFA na hana Najeriya shiga harkokin wasannin duniya. To ba Najeriya kaɗai ba, ita ma hukumar ƙwallon ƙafa ta Ghana ko kuma in ce gwamnatin ƙasar Ghana ta ɗauki mataki na tabbatar da cewa wannan hama ta FIFA ba ta faɗa a kanta ba. Wannan kuma ya biyo ne bayan da ita hukumar ko kuma gwamnatin Ghana ɗin ta ba da sarwar cewa ta janye ƙudurinta na wargaza hukumar ƙwallon ƙafa ƙasa ɗin, wato GFA. Ita ma Ghana dai FIFA ta yanka mata wa'adi wanda zai ƙare rana a wata, wato 27 ga watan nan, wanda kuma ta ce idan ba ta yi aiki da abin da take so ba, ita ma za ta ja mata burki ga shiga harkokin wasannin duniya din baki ɗaya. Daga nan da haka ne yanzu sanonin da ke jayayya da juna a Ghana ɗin suka ba da sanarwar cewa za su kafa kwamitin da zai yi aikin gudanar da ƙwallon ta Ghana. Sai dai tashar rediyo ta BBC ta ce duk da wannan mataki da ita hukumar Ghana ta ɗauka, babu tabbas domin ba a gan shi ba na cewa ita FIFA ta janye ƙudurinta na sakawa ita Ghana takunkumi. Wani magargari a kasar Kamaru inda indai ba wani abu malas kyau ya faru ba, akwai alamar cewa hukumar kwallon kafa ta Afirka wato CAF tana shirin tabbatar da Kamaru da matsayin kasar da za ta dauki dawainiya da alfarma na goyar da gasar cin kofin kalubalen ka na Afirka na Nations Cup na shekarar 2019 Allah ya kai mu. Mataimakin shugaban ita hukumar ta CAF wanda kuma shine shugaban hukumar kwallon kafa Najeriya Amadu Fenik ne ya yi jagorancin wata kungiyar masu bincike na ita CAF din zuwa can Kamaru a kwanakin baya inda suka je suka duba shirin da kamarin ta yi na gudanar da wannan wasanni din. Kafar da ta bada wannan bayani din wacce ta ce ba ta san ambaci sunanta, ta ce dukkan gularen da su wannan mutanen suka je masu bincike din sun nuna gamsuwa. An ce ta hukumar kwallon kafa ta Kamaru da kuma gwamnati sun gige na wurare da dama da za su tabbatar da nasarar wannan wasanni din. Wani rahoto ma ya ce ta Kamaru din ta shigo da filayen wasanni guda biyu na roba da aka kera su a kasashen waje aka kawo su cikin Kamaru din domin a haɗa hancin su a nan. A da har an fara bayyana fargaba na cewa ko Kamaru za ta iya ɗauka ɗawai ne wannan kwallon wannan gasa din wacce yanzu an ƙara yawan waɗanda suke cikinta daga ƙungiyoyi 16 zuwa ƙungiyoyi 24, abinda ya sa CAF ta fara neman wanda za su ɗauki wannan wasan idan Kamaru ta kasa. To amma bisa ga duka alamu Kamarun ta nuna cewa za ta iya. Ita dai Kamaru ita ce yanzu haka zakarar da ke rike da wannan kofi na Nations Cup domin ita ce ta lashe shi a gasar ƙarshe da aka yi a gaban, don haka za su shiga wannan gasar na baɗi a matsayin zakaru. Jama'a abinda ya sauka shirin labaran wasan wannan Litinin kenan, sai wutan Allah kai mun barku lafiya.
Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo za ta gudanar da zaɓe a watan Disamba, wanda ake fatan zai kai ga miƙa mulki ga wata sabuwar gwamnati karan farko a tarihin ƙasar. Shugaban ƙasa mai mulki Joseph Kabila ya hau kujerar shugabancin ƙasar a shekarar 2001 a lokacin da ya maye gurbin mahaifinsa Laurent Kabila bayan da aka kashe shi. An zaɓi Joseph Kabila a matsayin shugaban ƙasa a shekarar 2006 don yin wa'adin mulkin shekaru biyar. Aka kuma sake zabansa a shekarar 2011. Duk da cewa wa'adinsa na shugabanci karo na biyu ya ƙare a shekarar 2016 kuma kundin tsarin mulkin ƙasar ya hana shi sake neman wani wa'adin karo na uku, ba a yi zaɓe a ƙasar ba, kuma Kabila ya ci gaba da kasancewa a kan karagar mulki. Biyo bayan wasu jerin zanga-zanga da aka yi a ƙasar a watan Satumbar shekarar 2016, jam'iyya mai mulki ta Kabila da jam'iyyar Adawa sun rattaba hannu a wata yarjejeniya da ake kira St. Sylvester Agreement da Turanci a ranar 31 ga watan Disamba na shekarar 2016. Wannan yarjejeniyar ce ta samar da damar yin zaɓe da kuma haramtawa Kabila sake tsayawa takara karo na uku ko kuma yin kwaskwarima a kundin tsarin mulkin ƙasar. Bayan haka a ƙarƙashin yarjejeniyar aka ɗauki wasu matakai masu mahimmanci a kan gwamnatin ƙasar da zammar samar da damar gudanar da sahihan zaɓuka. A watan Nuwambar shekarar 2017, hukumar zaɓen Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo ta sanar da cewa za a yi zaɓe ranar 23 ga watan Disamba na shekarar nan ta 2018. Ko da yake wasu da yawa na fargaban shugaba Kabila zai sake yunkurin takara karo na uku ba bisa ƙa'ida ba, an kawar da wannan damuwar ranar 8 ga watan Agustan nan, ranar da wa'adin rajista 'yan takarar shugaban ƙasa ya cika, a lokacin da mai magana da yawun gwamnatin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo ya sanar da cewa shugaba Kabila ba zai sake neman takara ba. A Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo, sanarwar haɗakar jam'iyya mai mulki ta amincewa da fidda wani ɗan takara daban ba shugaba Kabila ba na nuni da irin gagarumin ci gaban da aka samu a demokuraɗiyyar ƙasar, a cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert a wata rubutacciyar sanarwa da ma'aikatar ta fidda. Sanarwar ta kuma ce, mun samu ƙwarin gwiwa akan yadda Kabila ke nuna alamun zai kiyaye kundin tsarin mulkin Kongo da kuma ƙa'idojin yarjejeniyar St. Sylvester da suka cimma a watan Disamba shekarar 2016 akan ba zai sake neman takara karo na uku ba. Gwamnati da jam'iyyun adawa da shugabannin ƙungiyoyin al'umma tare da hafsoshin sojan ƙasar na da nauyin da ya rataya a wuyansu da shugaba Kabila na tabbatar da cewa an mutunta demokuraɗiyya a ƙasar Kongo. ya zama dole a ba jama'ar Kongo yancin bayyana ra'ayoyinsu da kuma zaben dan takarar da suke so ba tare da fargaba ko tashin hankali ko barazana ko tsoratawa ba. Amurka na yin kira ga hukumar zaben Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo da hukumomin kasar akan su dauki matakan da suka dace wajen tabbatar da an yi sahihin zabe ranar 23 ga watan Disamba shekarar nan ta 2018 a cewar Ms. Heather Nauert. Ms. Nauert ta kuma ce Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo na da damar da za ta yi abin tarihi wajen tabbatar da an miƙa mulki ga wata sabuwar gwamnati. Kuma a shirye Amurka take ta taimaka wajen ganin an yi hakan bisa lokacin da hukumar zaben kasar ta fadda. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To ba dalla, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai a takaice.
A takaice baba, yau Litinin Papa Roma Francis ya ce dole a ƙara wato kokarin canza al'adun babbar cocin ɗarikar Katolika na boye laifuffuka idan sun auku, musamman ire-iren na aikata yi wa yara ƙanana fyaɗe don tabbatar da an kori gaba. Bayanan na Papa Roma ya zo ne a wasiƙar da ya rubuta wa dubban miliyoyin mabiyan ɗarikar Katolikar a faɗin duniya a wani matakin mayar da martani bisa sabbin bayanan da suka fito akan fyaɗe da limaman ɗarikar Katolika ke yi. Gwamnatin kasar Afghanistan ta ce ba za ta amince da tsagaita wutar da Taliban ta ce za ta yi ba sai ta sanar da ita a hukumance. Jiya Lahadi shugaba Ashraf Ghani ya sanar da tsagaita wuta na tsawon watanni uku da Taliban bisa sharaɗin cewa kungiyar ita ma ta yi haka. Majiyoyin Taliban sun bayyana cewa shugabanninsu sun shaidawa komandojinsu su tsagaita wuta na tsawon kwanaki hudu yayin bukukuwan sallah da za a yi a wannan makon, sai dai basu sanar da haka a hukumance. Mai baiwa shugaban Amurka Donald Trump shawarwari kan harkokin tsaron ƙasa yau Litinin ya bayyana yarjejeniyar nukiliyar ƙasa da ƙasa da aka cimma da Iran a matsayin gurguwar yarjejeniya da kuma ya kuma ce Amurka tana aiki da abokan ƙawancenta na ƙasashen Turai da nufin ƙara matsa Iran lamba. Akalla mutane 10 ne suka mutu bayan wata girgizar ƙasa mai ƙarfi da ta auku a yankin Lombok, inda masu yawon bude ido ke zuwa wanda ke makwabtaka da tsibirin Sambawa a ƙasar Indonesia. Kimanin 'yan ƙasar Koriya ta Kudu 90 ne suka sake haduwa da danginsu da abokan arziki a Koriya ta Arewa.
To duka kuma da wadannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na war haka, sai kuma da safe za ji wasu abokan aikinmu. Yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
da ta taimaka muka gabatar da shirin, sai kuma Julie Gresham wacce ta shirya kuma ta bada umurni, da injiniyanmu na wannan dare Malam Suleiman Tarwale. Baba Yakubu mai ƙeri ne nake cewa barkanmu da sallah, barkanmu da sabuwar shekara, ko kuma barkanmu da isa. Allah ya maimaita muna, Allah ba mu alkhairi nan nasa, amin summa amin. Assalamu alaikum.